Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Tarsila Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. Wannan shirin na daren yau Talata 26 ga watan Satumba shekarar 2023. Idan shirin ya leka Jamhuriyar Niger za ku je da ƴan jam'iyyar PNDS ke zargin tsohon shugaban kasar Muhammadu Yusufu da hannu a juyin mulkin kasar. Domin jin abin da suka taka na zargin hakan sai a kasance da mu a cikin shirin. Wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi. Amma wato ciki kuwa har da labarin wasanni. To amma da farko sai a gyara zama ga Tarsila Hashim da labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Wata kota a Rasha ta yi watsi da dauka karar da mai sukan lamirin Kremlin Alexei Navalny yayi kan hukuncin daure shi kan zargin tsauraran ra'ayi na kusan shekaru 20. A ranar 4 ga watan Agusta alƙalan kotun birnin Moscow sun yanke wa Navalny hukuncin daure shekaru 19 a gidan yari, inda suka yanke hukuncin zai ci gaba da zama a gidan yari mafi tsauri a Rasha. Navalny da abokansa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin ƙasashen yamma sun ce duk zargin da ake yi na da alaƙa da siyasa. Kotun ɗaukar ƙara ta farko a birnin Moscow ta amince da hukuncin a ranar Talata a zaman da aka yi ta yanar gizo. Navalny, wanda ya zargi Kremlin da neman tsare shi a kurkuku har abada da kuma hana Rashawa daga bayyana rashin amincewa, ya shiga zaman ta hanyar sadarwa ta hoton bidiyo. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai ƙarfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya, yayin da ya gana da sojojin ƙasashen biyu a Kamsimba da ke Mandabi na ƙasar Kenya. Ku ne abin koyi wajen haɗin kai, in ji Austin. Kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana, kuna kula da juna, kuna tallafa wa juna, kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro. Amurka da Kenya sun rataba hannu kan yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru 5 a ranar Litinin da nufin ƙarfafa ayyukan yaƙi da ta'addanci a gabashin Afirka da kuma tallafa ƙoƙarin Kenya na jagorantar aikin tsaro a ƙasar Haiti. Austin ya ce Amurka tana godiya ga Kenya bisa jagorancin da take wajen tunkara ƙalubalen tsaro a yankin da ma duniya baki ɗaya. Ya kuma gode wa ƙasar kan yadda ta yi jagorantar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa don yaƙi da sarsashen hankula a ƙasar Haiti. Hukumar bar agajin gaggawa ta ƙasar, wato ta ƙasar Afirka ta Kudu, ta bayyana cewa mutane 8 da suka hada da kananan yara 4 ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban da suka faru bayan da aka shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Mutane 4 ne suka mutu a matsugunan Drafsan da ke wajen gabashin kasar, in ji ma'aikatar kula da bala'o'in a birnin Cape Town a cikin wata sanarwa ta fitar, yayin da ambaliyar ruwan ta haifar da matsalar wutar lantarki. Wutar lantarki ta kashe yara 4 kuma sun mutu a yankin Clifton. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon jakadan Saudiya da aka nada a hukumar Falasɗinu ya ziyarci yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a farko, wato a karan farko. Ziyarar ta Nayib al-Sudairi yau Talata ana kallanta a matsayin wani yunkuri na masarautar da ke yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar daidaita Saudiya da Isra'ila. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta daidaita alaƙarta da Isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da ƙasar Falasɗinu. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Falasɗinu ta ce al-Sudairi zai shafa kwanaki 2 a yankunan Falasɗina kuma ya maida hankali kan ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Yana shirin gana da Falasɗina, wato shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas da wasu manyan jami'an Falasɗinawan. Daga ƙarshe yau Talata ake, wato aka samu wani fitaccen lauyan mai kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar Thailand da laifin cin mutuncin masarautar ƙasar tare da yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 4 a gidan yari, wanda shine hukunci na farko a ƙarƙashin dokar da ta shafi masarautar ƙasar tun bayan da gwamnatin farar hula ta hau karagar mulki bayan shafa shekaru da sojoji suka yi. an samu Arnan Namfa da laifin bata sunan sarki Maha Bazilonkon a yayin wani gangamin da alibai suka jagoranta a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar 2020 wanda ya bikin tuna da wani boran jami'a a 1973 wanda ya kai ga fado mulkin kama kariya na sojoji na tsawon shekaru 10 an kuma ci gaba da tarar wato an kuma ci tarar dala 550 saboda keta dokar ta bace da ta hana manyan tarukan jama'a yayin barkewar cutar annobar coronavirus. Arnon mai shekaru 39 har yanzu yana fuskantar karin kararraki 13 a ƙarshen dokar List Majesty wacce ta sanya wato zagin sarki da dangin sa da kuma shugaban kasar hukuncin daure shekaru 15 a gidan yari.
Sarki Lahashin aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga sai jamhuriyar Nijar inda yan jam'iyyar PNDS ke zargin tsohon shugaban kasar Muhammadu Yusufu da hannu cikin juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar a ranar 26 ga watan Yuli. Ga wakilin sashen Hausa Asli Muminu Barma da karin bayani cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Ta hanyar wata takardar sanarwar da aka wallafa a kafafen sada zumunta da wasu tarin muryoyin da suka karade irin waɗannan kafafe ne aka samu labarin jam'iyyar PNDS tarayya da wasu kawayenta na shirye-shiryen gudanar da taron gangami a wannan mako a birnin Tawa da nufin goyen bayan sojojin da suka yi juyin mulki matakin da makusantan hanbararren shugaban kasa Muhammad Bazoum ke dauka tamkar wata kwakwarar hujjar da ke gaskanta zargin hannun shugaba Isu a abubuwan da suka wakana a ranar 26 ga watan Yuli. Sahanin Muhammadu na daga cikin masu baiwa hanbararren shugaban shawara
ya aika kudi miliyan 50 dan saboda yani a yi wannan jerin gwano na kama masojoji. Wannan kuma shi ke tabbatar da cewa lalle tsohon shugaban kasa Alhaji Yusufu Muhammadu shi ya ji mulki a Niger. Abinda dai muke son mu yi mishi tuni mun ma magoya ban shi tuni kuma mu hada mu duka ɗan Niger da duka ɗan jam'iyyar PNDS tare sai ai hatta saboda an yi cin amana saboda yanzu zancin da ake nan ga ba anan gama kulawa da shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad wani irin yanayi yake ciki Allah dai ba zalimin kwa bane.
To sai dai a nasu bangare magoya bayan shugaba Isuhu na cewa babu kowace irin alaka da harkokin siyasa a taron da suke shirin gudanarwa haka kuma suna kalubalantar masu zargin tsohon shugaban da hannu a wannan juyin mulki kamar yadda za a ci daga wani hadiminsa Asmanu Muhammadu
wa'anda ke cewa Isu Muhammadu shi ya yi bazon juyin mulki mutane akwai mantuwa gare su sabda Isu Muhammadu ya yi tsaye ya kama bazon bis zaben shi babu irin zagin da wa'annan mutane ba su Muhammadu Isu ba dan yau Muhammadu Isu ya ce bai daba a kama kasar Niger hari sai a ce a Baisan Bazoum miting da za a yi jihar Tawa ba jam'iyyar PNDS tarayya kadai ba ce duk al'ummar jihar Tawa ne za su je wajen wannan miting tunda zancen kasa ne.
Majalisar CNSP a washegarin juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa. Sabili kenan shugaban kungiyar Fadi Sanwa Nasiru Saidu ke jan hankulan hukumomi da 'yan siyasa kan bukatar mutunta wannan mataki.
Su kansu 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa mutunci ne gare su su mutunta wannan doka ta kasa wadda sojoji sun ka dauka. Mutunci ne gare su su yi aiki da sunansu na 'yan kasa wanda suke iya kama ma kasa ta hita daga cikin yanayi wanda take ciki.
Wannan dambarwa ta tsare-tsaren gangamin goyon bayan jam'iyyun siyasa da aka ce na can da ya kunno kai a tsakanin magoya bayan PNDS tarayya na faruwa a wani lokacin da alamomin raɗaɗin takunkumin sai da yawo suka fara bayyana a harkokin jama'a na yau da kullum. Kamar su hauhawar farashin ababen masarufi da ɗaya gefe ɗauke wutar lantarki akai-akai duk da matakan cikin gida da gwamnatin mulkin soja ke ɗauka da zumar tunkarar lamarin. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mumuni Barma masu sauraro kada a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Al'ummomin da ke zaune a yankin Sulaja kusa da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin ababen more rayuwa a yankin. Garin na Sulaja dai, wanda ke cikin jihar Niger, na ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke ɗaukar nauyin baki da ke zuwa Abuja, fadar gwamnatin ƙasar da sunan aiki ko kuma kasuwanci da ma sauran al'amuran yau da kullum. Barista Muhammad Tanko Zakari, tsohon kwamishina a ma'aikatar sufuri ta jihar Niger, wanda kuma a yanzu lauya ne mai zaman kansa da ke zaune a garin na Sulaja, ya ce samar da Abuja ya kamata ya zama alheri ne ga mutanen Sulajan, to amma kuma sai aka samu sabanin hakan.
Kasani da Allah, mutanen Sulaja sai dai mu ce kaico yo Allah. Kasani da Allah, zuwan Abuja kamata ya zama alheri a gare mu, amma da hakika mafi yawancin mu sai muka yi nadama. Abin da yasa ku muka yi nadama, saboda Sulaja an maida mu baya, ba mu samu cigaban da ya kamata mu samu ba. Kuma yanzu ita ce masarautar da ta bada kusan kashi 60 zuwa 70 na kasanta aka maida shi Abuja. Babban abin ma sunan garin mu Abuja aka dauka aka maida, aka ba New Federal Capital. Kamata ya ce wannan jagoran kokari da muka yi mun ci moriyar safari da gaske. To amma manyan mu na gari sun yi daidai gobe abin da za su yi, amma ka san al'amari na kasar nan sai a hankali.
Na'am, mene ne ba ku ci moriyar shi ba yanzu?
Ko yanzu fara na baka misali, kaga kamar yanzu nan kusan mutane 40 ko ince 50 na mutanen da suke aiki a Abuja Sulaja suke zaune. Sulaja suke zuwa asibiti, Sulaja suke shan ruwa, Sulaja suke komai da komai na mu'amalar su na yau da kullum, suke zuwa kasuwannin mu. Amma in ka duba Sulaja ga baki daya, social amenities din mu sun ko sai ci baya suke yi. Asibitin mu da mu ba dan zuwan wannan gwamnatin lolo da aka dan gyara mana ba. Asibitin da aka yi kamar misali na mutane 500 yana attend da mutane kusan 2,500 a yanzu da haka. Kamata ya ce ita gwamnatin tarayya ta shigo garin Sulaja ta kara mana infrastructures fiye da yanda baka zato. Titunan mu da sunan duk sai baya suke, sai lalacewa suke. Ka ta samu wani intervention daga federal government da za a zo a gyara mana titunan mu a Sulaja. Wani shan ka duba ko ina yanzu sai bohol ake ginawa. Sai ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta shigo ta ma mutanen a Sulaja tsakani da Allah abin da ya kamata. Kaga bacin wannan na biyu ka bibi kusanta kamar da Sulaja, ya kamata a ce yaran mu kusan ayyuka a Abuja sai ma an ba mu mun ture. Amma ni zan yi tabbata ma da cewa a tsanci hannunka za ka iya gaya da Sulaja gudanar suke aiki a Abuja. Duk in zo amma mai dukkan ayyukan da ya kamata a ba mu, ka ga sai baki suke zuwa suke yin sa ƴan kudu ƴan ina da sauransu da sauransu.
Na, ga barista, kai masanin doka ne ta ƙasa yanzu, me kake ganin ya kamata a yi a hukumance domin ku a biya muku bukata wannan yanki?
A hukumance kafin kaga kafin ka kira ni wannan interview da kai da na baka facts and figures na reports kala-kala da aka yi akan abubuwan da ya kamata a yi maganin Sulaja tun lokacin da aka buƙaci dawa daga Federal Capital Abuja. Amma kan duk wayannan reports da aka yi da abubuwan da aka yi a tsarukan za a ba Sulaja da abubuwan da ya kamata za a yi a improving for infrastructure duka ba a yi ba. So da haka inda wayannan reports din suna nan kuma a hannun gwamnati, da za a yi implementing wayannan reports din, ko muka ga mutane sai a ce mu ci alhamdulillah. Amma muna da masaniya su shugabannin mu suna kan bi, kuma muna tattar da tun da dan Allah a wannan gona da ya je yana da niyyan creating ministry for boundary commission tsakanin Niger da Abuja, to muna fatan alkhairi wannan committee aka yi zai ƙara tallafa mana kwarai da gaske.
To shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar ta Sulaja Alhaji Shu'aibu Liman Iya ya ce duk da yake Sulajan na daukar nauyin abubuwa da dama da ya kamata a ce Abujar ce ke dauka, amma ba su samun biyan bukata ta ci gaban mutanen su.
Abubuwan da ke faruwa a Abuja duk nauyin har yanzu yana kan Sulaja ne. Bukatun har yanzu ba za mu ce an biya muna bukatun mu ba, muna kuma kuka har yanzu saboda lallai a dube mu da idon rahama. Ba ana magana Federal Capital ne fa gaba daya, matsayin tarayyar Najeriya ne gaba daya, ba jiha ba. Saboda haka ya kamata a ce an keɓe mana waɗansu garaɓasa da waɗansu biyan bukatu wanda Allah za a share mana hawaye. Daga nan ne za mu san cewa lallai mun yi sadaukar da rayuwarmu, mun sadaukar da ƙasarmu, mun sadaukar da dukiyoyinmu da komai namu saboda cigaban babban filin tarayya.
Na'am. Menene ainihin kuke bukata yanzu cikin sauri ta yadda za a biya muku bukatun ku koda ba a samu 100% ba?
Bukatun mu major concern din mu infrastructure din Suleja is overstressed.
Wato tsarin su da jama'a gaba ɗaya na bukata a taɓa shi.
Yes, ta kuntata. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta duba saboda ta inganta rayuwarmu yadda za mu ji daɗi side by side da su mazaunan Abuja. Ya kamata a ce akwai special grant wanda gwamnatin tarayya take ba jihar Niger saboda cigaban Suleja.
To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai aka gudanar da bikin cika shekaru 30 da mai martaba sarkin na Suleja Malam Awal Ibrahim ya kasance akan gadan mulkin sarautar ta Suleja. Ya ce duk da yake sun sadaukar da abubuwa da dama domin samar da Abuja, amma kuma har yanzu ba su ci moriyar hakan ba. Sai dai Malam Awal Ibrahim wanda tsohon gwamna ne a jihar Niger ya ce suna fatan za a samu canji musamman a cikin wannan sabuwar gwamnati.
Alhamdulillah ni da kaɗan cikin muna sane da irin yunkurin da shi mai girma gwamnan mu yanzu yake yi, kuma muna nan muna iya duk abin da za mu yi mu mara masa. Babu shakka mun sadaukar da abubuwa da yawa saboda zaman lafiyar wannan ƙasa, kuma irin dangantakarmu da Abuja gaskiya bamu so mu ji daɗi ba sosai. Ya kamata a ce musamman mutanenmu da yake alaci da suna zaune cikin Abuja mun samu kyakkyawar alaƙa da su da kuma kula dangane da batun tabbatar da an yi appreciating irin sacrifice da muka yi saboda zaman lafiyar ƙasar nan da kuma kafar wannan domin tarayya na Abuja. To amma yanzu Allah ya kawo mu lokaci da yake muke kyautata zaton irin yunkurin da mai girma gwamna ya yi da kuma irin za mu mara masa za mu samu haske dangane da yadda kamata zamantakewarmu da Abuja ta zamanto insha Allah.
To samar da gwamna a Abujan na cikin bukatun wasu al'ummomin yankin ta yadda za su rika zaben gwamna da zai mulki yankin sabanin nada musu minista da ba dan asalin yankin ba. Barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ta yiwu hakan ya zama mafita ga al'ummar wannan yanki.
Ta yi zama ga mafita gare mu gaskiya saboda Allah, saboda kagan aka yi wannan itimin cewa ɗan ƙasar mu suma suna da rights su zaɓi wanda suke so ya zamanto musu gona maimakon a ce minista ce dai an nada daga ko'ina. Amma kuma ba nan gizo ke saka ba, kagan Abuja zan ta zama no man's land. Ana iya yin haka din ma kuma sai ba mu ci moriyarta ba idan muka yi sake. Amma abin da muke so shi ne dai idan aka ba kowa haƙƙinsa, dukkan mazaɓi gundumar da suka yi constitution Abuja a ba kowa haƙƙinsa, ƴan ƙasa a ba su haƙƙinsu, ba ƙaramin sacrifice aka yi aka wannan abubuwan ba. So har kai kamata gwamnatin tarayya ta shigo tsakani da Allah a duba kundin yarjejeniya da aka yi tsakani da Allah tsakanin mutanen Suleja da mutanen da federal capital sannan a implement wannan policies din. In aka yi aka ga zai taimaka wannan matuƙa.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta tunkari wannan korafe-korafe na yankin mutanen Suleja da ma sauran yankunan da ke kusa da Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaida dan mutan Batsari Mustapha Nasiru. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kafin mu ja ku zuwa filin wasanni bari mu dan rusaya da wannan.
Thank you.
Hussein Asmarawi muna fata an shakata da wannan yanzu kuma sai ku biyo mu zuwa filin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da kasar Algeria wadda ta bada sanarwar janyewa da neman samun damar shirya wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na shekara 2025 da 2027. Kasar ta Algeria bata bada sanarwar dalilanta ba na janyewa daga wannan takar neman shirya wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka yayin da hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar ta Afirka CAF ko kuma CAF Confederation African de Football za ta yanke hukuncin kasashen da za ta damkawa alhakin shirya waɗannan wasannin a gobe Laraba. Wasan kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na nan gaba zai wakana ne a ɗan watanni masu zuwa a ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. Shi ko ɗan ƙasar Argentina da ke bugawa club din Atletico de Madrid na ƙasar Spain ko kuma Spain cewa da Angel Correa da ya shigo wasa a mintuna na 85 da ya haɗa kungiyarsa ta Atletico de Madrid da Real de Madrid a ranar Lahadi ta gabata a daya daga cikin karo mafi zafi na kakar kwallon kafa na ƙasar Spain ko Spain wanda Atletico de Madrid din ta lailaya Real de Madrid da ci 3-1. To dan wasan ya ji ciwo ne a kwabron shi a lokacin gama jiki da yayi da Jude Bellingham dan ƙasar Birtaniya da ke buga Real de Madrid a yau talata kungiyarsa ta Atletico de Madrid
ta yi wata sanarwar cewa zai yi aikin motsa jikin shi kadai a gefe ba tare da sanar da lokacin da dan wasan zai share yana jinya ba. Amma masana sha'anin harkokin kwallon kafa na duniya na cewa zai iya share mako ɗaya zuwa biyu yana murmushewa. Dan kasar Poland da zai Gorga Krikoviak a yau talata ne ya bada sanarwar janyewa da bugawa kungiyar kwallon kafa ta kasarsa Poland dan wasan mai shekaru 33 a duniya ya bugawa Poland kwallo har so 100 ya ce ba karamar bajimta bace bugawa kasarsa kwallon kafa har so 100 duk da yake a lokacin rubuta haka a shafinsa na Facebook bai bada dalilansa ba na janyewa da bugawa kasar ta Poland ko kuma Poland kwallon kafa. A can baya Grzegorz Krikoviak ya buga a kungiyoyin Bordeaux a Faransa da Rennes da Nantes da kuma Paris Saint-Germain amma taurarinsa ya kyalla ne a lokacin da ya koma FC Sevilla ta kasar Spain ko Spain tsakanin shekaru na 2014 zuwa 2016 inda ya lashe har so biyu kofin hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Turai Europa League a shekara ta 2015 da 2016 dan wasan yanzu haka yana bugawa a Dabha a kasar Saudi Arabia yayin da a shekara ta 2008 ne ya soma bugawa a kasar sa ta Poland ko kuma Poland kwallon kafa inda ya cima kasar kwallaye guda biyar kuma ya bada shida aka kwada raga. Hasali ma ya bugawa kasar sa ta Poland ko Poland kwallon duniya na shekara ta 2018 da na 2022 da ma wasannin kwallon kafa na Nahiyar Turai na shekara ta 2016 da 2021. Ita ko yar tseren gudun mita 200 a kasar Holland ko kuma Holland Daphne Schrieffer a yau ne talata ta bada sanarwar cewa ta dakatar da tseren yar shekaru 31 da haihuwa. Daphne Schrieffer ta lashe tseren mita 200 har so biyu a guje-guje na duniya yayin da ta samu matsayi na biyu a wasan wannan zangon a wasannin Olympic na shekara 2016. Ai dai yau ne yar wasar ta rubuta a shafinta na Twitter cewa anan ne tseren ya tsaya domin sanar da duniya cewa ta dakatar da shiga wasannin duniya na tsere daga yau talata. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla hangai da Mamman Haruna da haka ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaice wata kotu a Rasha ta yi watsi da dawa karar da mai sukan lamirin Kremlin Alexei Navalny yayi kan hukuncin daure shi kan zargin tsatsauran ra'ayi na kusan shekaru 20. A ranar 4 ga watan Agusta alƙalan kotun birnin Moscow sun yanke wa Navalny hukuncin daure shekaru 19 a gidan yari inda suka yanke hukuncin zai ci gaba da zama a gidan yari mafi tsauri na Rasha. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar talata ya bada abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a Kamsamba da ke Mandabe na kasar Kenya. Ya ce ku ne abin koyi wajen haɗin kai kuma kuna aiki kafada da kafada a kowace rana kuna kula da tallafawa juna kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar Afirka ta Kudu ta bayyana cewa mutane 8 da suka da kananan yara 4 ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu na daban-daban da suka faru bayan da aka shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da haifar da ambaliya a musgunnin talakawa da ke kusa da birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Mutane 4 ne suka mutu a matsugunan Driftan da ke wajen gabashin kasar in jama'a ta kula da bala'o'i na birnin Cape Town a cikin wata sanarwa.
To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin sarki Lahashin kuma zai karanto labaran duniya da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Jumbe Hamza Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington DC. Mu fata lafiya sai da sabon ku.